الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina ƙara taya mu murna da Allah ya azurta mu da rayuwa. Muka samu halartar wannan masallaci mai tarin albarka a cikin wata mai alfurma, wato watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon zage dantse domin mu saurari abin da za a gaya mana na faɗar Allah subhanahu wa ta'ala tare da manzonsa, manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata, kamar yadda aka saba a kula da yara, a samu nutsuwa domin kada ka je ka yi jigon wata kalma ka isar da sabo ba yadda aka sago da shi ba, ba kuma yadda malama ta karanta ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa ahli al-uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya dora harshen mu kan fadin daidai, ya kawar da harshen mu fadin kuskure. Abin da ya gudana na kuskure, Allah ta'ala ya mana afuwa, ba ganganci bane, karancin ilimi ne ko kuskure. Yan uwana mata, mun shiga wata mai tsada, wata mai daraja, watan da ake hadamar lokaci, watan da ake hadamar aiki a cikinsa. Ba komai yasa na faɗi wannan ba, tsadar lokacin cikin wannan watan ya kai ƴar uwa ki hana idanki komai don ki samawa kanki mafita gobe kiyama. Kamar yadda na faɗa wancan sati, shi wannan lokacin tamkar kankara ne a hannun mai ita. Ko ki sha, ko ki sayar, ko ki amfani da ita, matuƙar tana hannunki narkewa take. Haka lokaci yake a gurin mu. Matuƙar kina numfashi, ɗaya ya fita, ɗaya ya shiga, to fa lokacin ki narkewa yake. ƴar uwa, ki yi tunanin me kika sama wa kanki a wancan mintoci da suka wuce, me kuma zaki sama wa kanki a wannan mintoci da suka bujiro. Sannan kullun kar mu manta, duk ibadar da muka yi, duk ƙanƙantarta ko duk yawanta, mu roƙi Allah ya yadda da ita ya karɓe ta. Domin yawan ibada ba shi bane garanti na Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe aikinki. Shi yasa aka ce sahabbai, idan wannan wata ya bujiro tun wata shida baya, suna addu'a Allah ta'ala ya ba su iko su riski Ramadan. Idan watan ya zo suka yi aiki, to wata shida na baya kuma har shekara ta zagayo kullum roƙo suke Allah ya sa aikin da muka yi an karɓa mana. Saboda haka addu'ar neman karɓar aiki abu ne mai mahimmanci. Kada ki tunanin ai ina walaha, ai ina sallar dare, ai ina kaza kaza. Kina wa kanki fata ne, amma baki sani ba shin an karɓa, shin kin dace. Yana da kyau kullum mu dinga sabunta wannan addu'a, Allah ta'ala ya samu dace. A kasancewa za mu ci gaba da karatu, duk da na so na ɗan dakata saboda wani dalili, amma sai na ga kuma mun zo kan wasu shafuka da suke magana akan rayuwar mu ta yau da kullum. Su ne mafitar da za mu duba mu ga yaya aka yi mun shagalci da duniya mun ma manta lahira. Yaya za mu yi mu kiyaye rayuwar mu ta inganta, mu kuma daman kullum mafitar mu ina ne za mu saman mu mata mafita a rayuwarsu. Wasu ƙorafe-ƙorafe da suka yi ta wucewa a baya, sai na ga ga su nan a wannan shafin. Ga abin da ya faru ga magabatanmu, kullum muna faɗa abin da ya faru a baya. har yanzu fa shari'a tana nan mu ma in mun irin wancan aikin hukuncin yana nan a kanmu so mata mu yi kokari mu saurara kuma mu saka su cikin a rayuwar mu da ayyukan mu yaya zamu yi mu gyara zamu tashi wata babu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
نعم على رمي المسلمين إذا قسكي فسأم على رمي أمرياتي سبودا أخذنا إنا قهدنا sai hankali Allah ta'ala ya fi mana wannan ayar ba za mu fahimce ta ba sai mun dan koma baya kadan aya karshe ta wancan shafin da muka karanta wancan satin Allah ta'ala yace walam ma ja'ahum rasulun min indillahi a lokacin da manzo yazo musu daga Allah subhanahu wata'ala musaddiqul lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون mutanen banu isra'il lokacin da Allah ya saukar musu da littafi yace littafin kuma shine wanda yake gaskata littafin da yake hannunsu wato at-taura da injila sai suka yi watsi da littafin malama suka ce watsi ba kaman ka ce jefarwa ba a zuba su a shara ko a tattare su a'a suka yi watsi da shari'ar da take cikin sa hukunce-hukunce da Allah ta'ala ya dora musu a cikin littafin nasu sai suka yi watsi da shi suka bar shi a bayan su ko to wannan aya da yanzu za mu shiga sai Allah ya ce da suka yi watsi da wancan hukunce-hukunce da Allah subhanahu wata'ala ya dora su a kan su sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayadinu ala mulki sulaiman sai suka bi abinda shaydanun maluma na banu isra'il suke dora su a kai abinda shaydanun maluman su na wayannan jama'at tasu har ku manta muna fadan fajircin su amma a cikin su da man kaman kullun muna fada mutane ne masu ilimi to daga cikin ilimin nasu sai suke gayawa mutane abinda kuma yake haifar da kaman batazanci ko wata bawo mata tulishi ya dina ala mulki sulaiman sai suke gaya wa shedanin mutane suke gaya wa musu abinda suka karanta game da mulkin annabi sulaiman Allah ta'ala ya ce wa ma kafara sulaiman amma fa duk abin da suke gaya musu nan bai sa annabi sulaiman ya kafirta ba yace walakin na shayadina kafaru su wa'annan fajiran malaman mutanen banu isra'il su ne suka kafirta ma'ana labarin da suke bayarwa bai saka annabi sulaiman ya kafirta ba labarin shine maluma suka ce lokacin mulkin annabi sulaiman ya kasance Allah ya bashi fawa da mutane da aljanu tsuntsaye kwari komai yana iya mulkansa kuma ya mulke shi yana jin me yake fada yana kuma iya yin hukunci a kowane irin dabba ko tsuntsu mulkin sa ya ga mai duniya kuma babu wani abin da baya karkashin sa to wannan girman mulkin sai yasa ya mulki wa'annan shedanin mutanen yana suna karkashin sa amma suna yin wa'ansu abubuwa na tsuffu da tsafi da abu mai kama da haka to amma tunda shi gwamnatin sa ta musulunci ce yana sama da su sai ya saka aka bi su daidai kowa aka kwace littafin da ya kaga dan ya shiryar da mutanen sa bata ya tattare littafin da suke koyarwa da shi ko suke yada wannan fajircin da shi to kuma Allah ta'ala sai bai bashi dama ya kokone su ko dai ya halakar da su gaba ɗaya ba sai ya nemi wani akwati ya saka malama suka ce sai ya saka a kasan gadansa ya rabu da su bayan shudewar sa kamar ku ce har ƴaƴan sa ma sun shude jikoki ma sun shude sai da shedan ya bari labarin ya zama ba wanda ya san shi waccan shekarun ya wuce a samu wani burbushin wanda ya san wancan tarihin Annabi Suleiman ya taba kwace wasu littattafa daga Banu Isra'il sai shedan ya bujirowa mutanen wani zamani daga cikin su cewa kun san Annabi Suleiman shin kun san da me ya mulki mutanen baya wannan mulkin nasa da ya ga mai duniya kun san dalili sai suka ce musu sani bai ce ku zo in je in haska mu sai ya ja su ya je ya haska musu wa'annan littattafa ko rubuce-rubuce da suka dauka sai suke yadawa a tsakanin su ashe dama Annabi Suleiman ba wahayi ake masa ba ashe dama tsafi ne kawai ya iya mai karfi ashe kaza da kaza to wannan zargin da suke masa shine Allah ta'ala yake wanke shi yace wa ma kafar Suleiman Annabi Suleiman da dai bai taba yin wani kafirci ba walakin na shayatina kafaru su wa'annan malaman naku sune suka kafirce me yasa suka kafirce Allah yace yu'allimuna an-nasa as-sihr suna sanar da mutane sihiri wama unzila 'alal malakaini ibabil harut wa marut da kuma abinda aka saukar wa mala'iku guda biyu harut da marut ko kuma abinda aka saukar wa masu mulki guda biyu dan wa'ansu suna sun tafi akan yaqinin cewa harut da marut mala'iku ne wasu daga cikin malama kuma sun tafi akan cewa wasu masu ilimi ne masu mulki daga cikin irin wa'annan mutane na Banu Isra'il sun kasance a bangaren Iraki kasar Babila so ɗayan bidu wanda ka dauka in ka ce malakai ne to mala'iku guda biyu wanda tarihi ya bada wasu labari na sun yi Allah laifi kaza kaza kuma siffar mala'iku an ce mana la yahsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumar idan ka dauke qira'ar malikaini kuma masu mulki guda biyu to ala ayi halin dai Allah ta'ala yace wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba sa sanar da wani mutum daya har sai sun ce mishi su da kansu fa su ce lalle su fitina ce kada ku kafirce wannan wata magana ne a dunkule mata bokaye da ƴan tsubbu suna wa kansu alfahari kotin kaho na cewa ni magani na tamkar yankan wuka ne ko to sai su kawo wata kalma ta kamar su mutane ne na gari su ce ba dan matsalar da take tsakaninki da mijinki ba ba dan damuwarki da kika karanta ba da wannan hatimin ba ma zan iya rubuta miki ba saboda gudun kar ki zo ki cutar da mijinki daga baya shine abinda wayancan mutane su ma suke fada kuma a yanzu ma bokayen mu suna fada masu tsafin mu suna fada za a hada miki magani kamar yadda kika kai kanki kika yi kuka akan uwar mijinki sai ya baki ya ce amma fa abu a sanni kin san zai iya zama fa daidai da abinci ba zai iya ba uwarsa ba sai da izinin ki kuma mata an yadda da haka ki zo ki samu wani mulki a gidanki kawai dan ki zauna ki ji dadi ke da yayanki ki kawar da hankalinsa akan biyun uwarsa ki kawar da hankalinsa akan samun aljannarsa domin shi aljannarsa tana gargashin mahaifiyarsa ne kamar yadda ke ta take gargashin sa to har yanzu akwai masu fada kai babo kai ba mu sauko kan yan uwan mu mata zance muke na mata kun ga mata masu sai da maganin matan nan masu hada wani tsubbace-tsubbace a ce maganin mata za su ba ku mamaki su ma irin wannan alwashin suna yin sa cewa wallahi wannan lakanin in kika yi shi ai ba zai iya yin komai ba sai kai ko fita sai sai kin ce ya fita albashi ya dauka sai ya kawo hannunki sai yanda kika sarrafa masa idan yana da wasu ƴaƴan ba naki ba sai kin ga dama yi musu a wannan zamanin a watannin baya ƴan kwanaki zan ce ko watanni kaɗan na saurari voice din irin wa'annan mutanen har ba ku ce a nisa a cikin garin Azare ake wannan kasuwar kuma matan Azare su ne suke saya kuma ba a iya Azare ake ba duk dokadin Najeriya wannan abin an ɓaci da shi an lalace da shi sai a ce gyara ko to ba irinsa ne maganin mata gyaran jiki ba wa'annan magani wanda zan ce tsafi ne a filin Allah mai sayarwa ki gane ke ma tsafi kike ke ma mai saya ki gane tsafi kike na daga cikin sharadin maganin za a baki a ce ki kunzugu da tsumma ki fitar da jinin jikinki na cuta wai tsalo na ta'anil mahid Allah ya ce ana tambayanka game da al'ada kulka ce musu huwa adha ita cuta ce kun ji Allah ya kira ta da suna cuta sai ki zo ki cire zanin kunzugunki ki matse a ruwa ki wanke ki hada da garin magani da wani haukar ki daga abin da kika shina ki an sa kiki karshe ki wani dabarar girkawa a cikin girki ki dauka ki ba wa mai gida ya ci dan me kawai ki samu kansa wata ruwan tsarkinta wata nama ne za a ce ta yi kunzugu da shi idan an cire shi kuma a dafa a ba mai gida wannan ba wai wata magana ne da ban santa ba a kunne na najita wanda naga ta fi karfin ni ne fatawa a kanta ne da har na fara tunanin neman mafita a gun maluma sai nace kai ina ga wannan sun yi nisa kawai a bar su mu cire hannun mu Allah ta'ala ya shirye da wanda zai shigar daga cikin su duk wanda ta ga za ta iya yin wannan abu ita kanta ta san wallahi ita da Allah babu wani rabon alkhairi ɗan uwa mata me muke nema akwai wani kwado a hannunsu akwai wata kwalba a hannunsu wanda in kin saye ta mijin tamkar kin sa shi a wannan kwalbar kin rufe ne gaske ne kuma ba wasa bane daga cikin hidimar da bokaye kuma akwai tsari da mata suke bi wanda ina so in fito da abin fili don mu fahimta in ba kya yi ki bibi ƴaƴayenki da suke ɗakin miji wani irin zama suke suna cikin masu irin wannan aikin sun yadda da Allah sun yadda da duk jarrabawarsu daga Allah ne suna neman maganinta a gurin Allah koko suna bin wancan ba ta ciyar hanyar bokaye kowa yana da sharaɗi wani bokan sharaɗinsa zai cire sallar la'asar ko asuba a cikin salloli shi zai yi komai amma ba sallar la'asar wani bokan sharaɗinsa shine sai ya sadu da mai neman taimako a hannunsa tukunna biyan bukata ya samu wani bokan zai ginda kai ko jiya na gani a tashar Katsina Hizbat Katsina ko jiya na kalli sun yi kame na bokaye sharaɗin ɗaya daga cikinsu ya ce shine yana da maza su ne matansa mazansa guda uku wanda yake luwaɗi da su ba a taba yin wani boka da bai ajiye wani jindayayyen sharadi na halaka na bala'i. Yar uwa ki ce shine abokin mu'amalar ki, shine zai ba wa rayuwar ki mafita. Wallahi ita ba ta cika irin Allah subhanahu wata'ala yake a cikin wannan aya. Idan a baya biki dauka kuskure bane, idan a baya biki dauka damuwa bane ko lalata aikin ki kike yi, yanzu ki koma ki yi tunani duk abin da zaki samu na wahalar duniya, wallahi a duniyar ne sakamakon ki Allah ya baki aljanna. Shi wannan hakuri da muke da rayuwa ba abin da zai haifar mana sai alkhairi. Ita wannan gaggawa ta neman biyan bukatar duniya da muke da ita ba wani abin da zai haifar mana sai sharri. Kuma neman sa'a a gurin malami gaggawa muka yi, Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa mana kaddarar mu tun kafin a haife mu. Kina 'yar wata hudu cikin mahaifiyarki, Allah ya rubuta miki rayuwarki da mutuwarki, dukkan abin da zaki samu da kuma dukkan abin da zaki rasa. Da duk duniya za ta taru don nema miki wani alkhairi, idan babu shi a littafin ki tun farko, wallahi ba za a sama miki shi ba. Hakanan da duk duniya za su washe ki, su taru akan yi miki addu'ar alatsini, ma damar babu wannan sinuwar a cikin littafin, wallahi ba za ki zama komai na lalacewa ba. Yan uwa mu rabu da bokaye da yan tsubu, su bar mu mu zauna lafiya a cikin fa mutanen nan. Akwai masu hada yan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya, bare yan uba da dama an dauke su a su yan uba ne. Uwarku ɗaya, ubanku ɗaya da yar uwarki tana taimakon ki kina jin daɗi, sai a kawo wani abu a gindaya a tsakanin ku, ai ita ce ta miki kaza, shikenan sai ki ji ba za ki kare mata alkhairi ba. Alkhairi kuma umarnin Allah ne ku taimaki junan ku, ki yi alkhairi wa yar uwarki, ita ma ta yi alkhairi a yar uwarta, saboda an ce miki ai ita ce ta miki kaza. Ai zaman auren wance da ya gagara, ai wance ne ta sa hannu a ciki. Yar uwarki ban kai abin nisa ba, a cikin gida uwa ɗaya uba ɗaya, na ga wannan kisan hannuna. An zauna baran-baran ba fahimta, saboda ni, saboda wai zargin an ce ta nema ta asiri, tana raba yarta da zaman gidan aure, shi yasa ya take ta aure a wuri. So mata mu zabura mu yi tunani, mu kama tunanin tanisu, mu gane cewa mutuwa tana iya bujiro mana a kowane lokaci, mu gane cewa mutuwa za ta iya rissan mu a kowane hali, matuƙar ba mu taka tsantsan da rayuwarmu ba, wallahi muna cikin hasara, kuma hasarar da babu mafita, babu wani sakamakon da za ki samu. Ko ke mai hali ce kika ji daɗin duniya, iya jin daɗin duniya ya kai a nuna ki na labari daga kin dandana azabar jahannama, za ki cewa ba ki taɓa jin daɗi ba a duniya. Sai a tambayi ƴan wuta cewa kun tuna jin daɗin duniya, su ce wallahi su ba su taɓa jin wani daɗi ba. Ke mai shan wahala a duniya kika yi haƙuri, in aka sa ki aljanna za ki ce ba ki taɓa shinan wani abu wai shi wahala ba wallahi. Manta ta ake wannan wahalar ta ɗan lokaci ne ƴan uwa. So wannan abin ya dan taba mu raina sosai, musamman da na san wancan kiss da ba a baya muka tattauna da masu yin sa, ganin cewa abin nan tun zamanin Annabi Sulaiman yake bibiyar mu har zamanin Annabi Muhammadu. To ku duba mu kanmu tsakanin mu da Annabi Muhammadu dan Allah shekara nawa ne, kuma har yanzu sai gashi ana yin irin wannan laifi. Kuma mu muna tunanin mu Allah ba zai hukunta mu ba, mu muna tunanin bala'i da masifa da na baya suka fada ba za mu shiga ba, shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa jaza'an bima kasabat aydi, wannan sakamako ne na abin da kuka aikata da hannunku. Laifukan da muke da yawa ba mu dauke shi laifi ba, sai kawai muna ta tunanin shugabanni sun yi kaza, kawai manya muka dauka muka ajiye wa laifi, mu kuma ga irin namu kananan laifin wanda shirka ne. Allah ya ce ka zo min da laifi kowane iri ne matukar ba shirka a ciki, wallahi zan iya gafarta maka. Laifin manya zarginsu da muke irin zalunci ai ko dan satar dan kudadanmu da sauran abubuwa, to ai duk waɗannan su laifukan Allah ba su ya fi shakka ba. Allah ya fi gudun laifi kai masa shirka, ka hada shi da wani ko ka nemi mafita a gurin wani matsayinki na mummuna. Ki dauka cewa kalmar da kullun kike faɗa cikin Allah a cikin sallarki da gaske kike faɗa ba da wasa ba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah a kai kadai muke yin bauta kuma kai kadai muke neman taimako a gurinka. Kar ki fita neman taimako gurin boka yar uwa, kar ki fita neman sa'a gurin boka yar uwa, ba za su nuna miki su bokaye ne kai tsaye ba, za su nuna miki su waɗansu mutane ne masu taimako, masu nema miki mafita. Sai ki ji ana cewa shi kan ai aikinsa ba laifi, ai shi aikinsa yana da tsafta. Waye gaya miki aikin da tsafta? Na ce miki yana da wani sharadi da ya ajiye, kuma sharadin sabon Allah ne, kuma ke ma sai ya sa ki kin yi wani sharadin, kuma ke ma na sharadin sabon Allah ne. Muna dai kallo a idanuwanmu yanda labarai suke ta bayyana, bokaye su sa aje a yanke wani sassan jikin dan adam su zo don su hada tsafi, kowa da irin wanda za a yi masa. Masu kuɗi su ake saka wancan manyan ayyukan, ke kuma sai a saka miki irin waɗancan na ɗazu da na faɗa, a gindaye miki cewa wala Allah sai kin yi zina da su, wala Allah sai kin yi wani abu nemo kaza, abubuwa da irin waɗannan wanda ba su zo a musulunci, wanda ba a san sa addini ba, sai a ɗora hikima a kai. Saboda haka kowa gwalgwadon aikinsa, gwalgwadon abin da za a ɗora shi a kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. Fa ta'allamuna minhum ma yafarquna bihi bayna al-mar'i wa zawji, kuma mutane suna koya a gare su abin da yake raba tsakanin mace da mijinta na aure. Malama suka ce wannan ma magana biyu ce, kina zaman lafiya da mijinki sai haka kawai shedan ya shiga tsakaninku, ko waɗancan masu tsafi a sa su miki tsafi su raba tsakaninku da mijinki, da babu wani dalili, ko kuma a kwata ya raba ma'amala wata shekara kenan wannan mun da Ubangiji ki ce wa kullum baki rabu da askar ba, baki rabu da addu'a ba, baki rabu da karatun Qur'ani ba. Shi shedan baya iya bujirowa makarancin Al-Qur'ani, kuma ko ya bujiro ba zai yi tasiri ba. In kika karanci irin wannan abin yana faruwa, yar uwa ba gurin boka za a tafi ba, ba gurin malam za a tafi ba, ba gurin hajiya mai sai da maganin mata za a tafi ba. Irin wa'annan duka halaka za a dora ki a kai, kuma kudinki ya kare a banza a wofi, kullun ki tattare 5,000 ki kaiwa malam, a gidanki ba za ki iya saka 500 a tukunyar miyar ki gyara ta ba. ɗan uwa abin da ya kamata shine me sai mu koma ga Allah subhanahu wataala. Da ya bijire miki menene dalili biki gane ba, ke kin fahimta babu komai ba abin da ya hada ki da shi. Kuna lafiya da wasa da dariya kuka rabu. Ya dawo ya daure fista baya kula ki. In ya ganki ma kauda kai yake. Ke ma in kin gashi kauda kai kike. Yar uwa, ki tashi ki gaya wa Allah subhanahu wataala. Ki nemi yardar Allah subhanahu wataala. Ki yadda cewa in kin nema abun Allah, Allah zai amsa miki. Allah ta'ala ya yi alƙawarin zai amsa wa kowane ɗayan mu. Annabi ya ce malam ya ce matukar ba kai gaggawa ba, ma'ana ba a gajiya da roƙon Allah, ko ba a cewa an yi har yanzu ba a samu, don haka nan an haƙura. A'a, roƙon Allah kullum in kika yi shi gobe ma ƙarawa zaki akan najiya, don shi Allah baya gajiya. Allah so ma yake a tashi a nema, musamman a cikin wannan wata mai alfurma. Yar uwa, ki yi kokari ki yage wa kanki bacci. A wannan watan yawan son bacci shedanci ne. A wannan watan yawan kallo shedanci ne. Shedan ne yake so yayi wasa da lokacinki, kamar yadda dazu na faɗa, tsadan lokacinki a wannan tanin ku. Kuma abin haushin shine yanda ake ninka lada a wannan wata mai alfurma, haka nan aikin zunubin ma in kin yi shi ake ninkawa. Kai mana ba ganin kame da na gani na bokaye. Ina dai a cikin wannan watan suke ci gaba da aikin nasu har ake kama su. To ba ku san an ninka musu lada a zunubin su ba? Ke da kike zuwa ke ma gurin su neman sa'ar, ke ma an ninka miki zunubin naki. Haka nan masu fita yawon banza, ki nemi izinin zuwa sanin da shan ruwa gidan yayarki wacce wai abun kunya ki tafi ɗakin namiji ki lalata. Me dalili? Kina neman kayan sallah wa ƴaƴanki. Wa iyazu billah, ƴaƴan su yi sallah da tsumma mana. Kai ƴaƴan rashin kaya ya hana su fita a gida mana. An samu sahabin Annabi alaihi salatu wassalam talauci ya sa su mayafinsu kwallo ɗaya ne dukansu. In yai sallah sai a ga ya fita da sauri ya tafi gida. Sai suna da tsaye ko shi ba ya tsaya ne. Haka dai suka kasa haƙuri. Wata ran sai aka dan tanka mishi. Kai ba ka tsaya kai addu'a ne? Sai ce yana gudu kan lokacin sallah ya wuce ne matarsa ba ta yi sallah ba. Mayafi ɗaya Allah ya babu. Idan na je na ci da shi nake ba ta ita ma ta yi sallah. Yan uwa ku dubi talauci irin na gaske. Duk zancen da muke na talauci, wallahi kowa tana da kaya kala uku kala biyar a gidanta. Mafi ƙanƙanta. Wai ma na wanda ba su, ba wanda bai da kaya kala biyar kala uku. Ga sahabin Annabi mai daraja, wanda yake bin Allah sau da ƙafa, ba ke da kina shan kwana ba. Mayafin da zai yi sallah da shi da matarsa ya gagare su, kuma ba su fito sun roƙi kowa ba. In ke ne sai ki sa zargi, ki tuno ummanki wance suna kallo na ban da shi, amma har yanzu ba wacce ta kula ne. Ki tuno wata yayarki yanzu wance tana kallo na ban, kin manta Allah shi ke bayarwa. Ki gaya wa Allah, su mutanen baya ba sa ma yadda a san basu ɗin, har sai an ci ƙafarsu ake gane babinsu. Wannan su ne sahabban Annabi alaihi salatu wassalam wanda suka fita yaƙi tare da shi. Akwai gwagwarmaya da su, amma suna haƙuri da halin da suke ciki. Ke ki ce wai talauci ya sa kin fita kin sabu Ubangiji don ki samu mafita a rayuwarki ko a rayuwar ƴaƴanki. Allah ta'ala ya samu dacewa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa ma hum bidarin bihi min ahadin illa bi iznillah. Su din ba sa iya cutar da wani mutum daga cikin irin wannan halayen nasu ma'ana da wannan subbun nasu ko sammun nasu ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Ubangiji. Duk wanda yaga an masa sammu ya kama shi, ya gane dama daga cikin kaddararsa akwai wannan abin zai same shi. Wanda ya samu gaggawa yayi, dama daga cikin kaddararki za ki samu karayar arziki. Kusan abin da ya fi kawo irin wannan zargin kenan. Kina kasuwanci da gidanki cika ake yi, lokaci ɗaya sai kasuwanci ya lalace, jari ya ƙare, kai tsaye abin da za ki fara tunani an sa miki hannu. Yes, samu akwai shi ana yinsa kuma. Amma karke ki jikin ɗanfar zuciyarki cewa duk abin da ya same ki shi ya same ki, sai ya raba ki da imaninki. Annabi alaihi salatu wassalam an masa samu har ya zama mutum mai mantuwa, sai ya yi abu sai ya dinga ganin kaman bai yi ba, ko kuma in bai yi ba ya dinga jin kaman ya yi. Haka wasu wasu ya aure shi, tunani na damuwa ya dame shi. Wata ran yana kwance sai ya ce, Nana Aisha, shin ba ki san an bani labarin abin da yake tare da ni ba? Ta ce, ya Rasulullahi, menene? Ya ce, waɗansu mala’iku guda biyu sun zo sun tsaya, ɗaya ta ƙafata, ɗaya ta kaina. Sai ɗaya ke tambaye ɗaya, ni me yake samunsa ne? Sai ɗaya ce, ai, sammu aka yi masa. Waye masa sammu? Sai ya gaya masa, wani mutum ne daga cikin Banu Qurayza. To, wani irin samu ya masa, ina ya masa? Sai ce, ya yi masa samu, ya an binne shi a cikin wata rijiya. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, ya je rijiyar tare da sahabbansa, da suka leƙa rijiyar saboda zafin dafin wannan samun da yake cikin ruwan rijiyar kamar lalle. Kun dai san samu masifa ne. Nana Aisha ta ce, baka fito da wannan abin da aka binnan ba? Ya ce, ai, Allah ya warkar da ni. Kan na fito da shi na zama na tsokalo wata fitina. Domin aka fito da shi, gashi an gaya masa wane ne ya yi, ya furta, don Allah su Sayyidina Umar za su bari a zauna lafiya? Za su kyale? Abin da har ya saka Annabi tunani ƙwaƙwalwarsa tana wasa? Ba za su kyale ba. Sai ce, ya yi gudun fitina. Ya ce, ya Allah ya warkar da shi. Saboda mene? Ya ce, an saukar masa Falaki da Nasi ayoyi 11. Kuma su ya karanta, Allah ya warware masa abin da yake damunsa. Daga wannan lokacin Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, bai taɓa kwanciya bacci ba sai ya karanta su. Falaki da Nasi, kulfuwa, ƙafa uku ki shafe jikinki, sai ya mana umarni mu ma. Duk wacce za ta kwanta tana tsoron wani sharrin mutum ko aljan, ta karanta Falaki da Nasi da kulfuwa, ƙafa uku ta shafe a jikinta. Ba abin da zai same ki, matuƙar kina da yaƙini. Saboda mu damuwarmu rashin yaƙini shi yasa addu'ar mu ba ta nisa. Sai ki dinga ganin an faɗa an dai ce kaza. To, bari dai ki yi. Kawai ki ji cewa tunda Allah ya ce za a yi, yaye miki in na karanta kaza za a yi. Kawai ki ji kawai an ma yaye miki a zuciyarki. Yadda da abun shi yake gaskata shi. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ya ce, wai ta'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Kuma suna sanin abin da ba zai cutar da su ba kuma ba zai amfanar da su ba. Saboda duk abin da kika yi din, babu abin da zai amfanar da ke, ba kuma abin da zai cuce ki. Na ce muku, sai dai abin da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta miki. Kawai ɓata wa kanka lokaci kika yi a kan bin iliminsu. Walaƙadi alimu, hakika sun sani. Lemanistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ga duk wanda ya fanshi kansa da irin wannan ɗabi'a, ɗabi'a ta bin bokaye, ɗabi'a ta yadda da bokaye, duk wanda ya fanshi kansa akan haka, ya ce ma lahu fil akhirati min khalaq, bai da wani rabo na alkhairi alkiyama. Ma'ana kin ga kina sallah, ga ki da azumi, ga ki da ƙoƙarin yin sadaka, kyauta da sauransu. Allah ta'ala ya ce, ni baki da wani rabo na alkhairi ranar alkiyama. Sabo mai dame, saboda wancan aikin ai shirka ne, ita kuma shirka bata aiki take gaba daya. Ba abin da ya saura miki daga cikin wannan wahalar da kike ta duniya. Kin dauki yayan yan uwanki, kin sa makaranta, kin biya musu, kin yi wa wancan kayan sallah, ke kika aurar da wancan. Ga kinan dai ayyuka na alkhairi masha Allah. Amma saboda a ƙasa da ke akwai wani abin da yake cinye ladan aiki, Allah ta'ala ya ce babu wani abin da zaki samu na sakamakon alkhairi. Dala wannan masifa ce ko ba masifa ba ce? Shirka cinye ayyuka take na alkhairi. ‘Yan uwa mu guji shirka. Kullum ina maimaita wannan kalmar saboda mu gani muke yi, ai ita shirka zancen bauta ne. Ai mu yanzu ba ma bauta wa gumaka. Muna wa Allah da'a, to ai kina yi wa Allah da'a kuma kin hada shi da wani. Ga nan wani kina tunanin shi ne zai baki wata sa'a, shi ne zai baki wani dace. Saboda haka kin cinye laifin ayyukanki, darajar ayyukanki da wannan mummunan aiki na shirka. Allah ta'ala ka raba mu da shirka. Walabisa ma sharaubihi anfusahum, kaitaiton abin da suka fanshi kansu da shi. Ma'ana wannan abin da kika sadaukar da rayuwarki a kansu, Allah ta'ala ya ce kaita da wannan abin da kika yi. Malahu fil akhirati min tawfiq. Walabisa ma sharaubihi, okay, law kanu ya'lamu, inda sun kasance suna shina. Ma'ana inda kana da ilimi, kana da shina da wannan rayuwar da muka karanta labarinta, da baka samu kanka cikin ta ba. Allah ta'ala ya tsare mu da shirka.
Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun.
To, an fara zancen lokaci, kuma wannan darasin namu ne ‘yan uwa. Ce sa na bada da bayanai, ina ko rabin shafi mai bako. To, kusanin abin da muke so shi ne mafita a rayuwarmu, ko yaya za mu yi rayuwarmu mu tsame ta cikin bala’i da masifa? Bala’i da masifar mu ne muke tsaye wa kanmu da kanmu. Ce sa na faɗa da bayanai a ɓangaren zancen bin bokaye da muke ce wa malamai, zancen yin wasu tsafe-tsafe na maganin mata wai don neman zaman lafiya da miji. Ke kanki kin san ba zaman lafiya ba ne, ke kin nema kanki zaman lafiya, shi kuma kin nema masa halaka. Bari mu fassara aya ɗaya. Walau annahum amanu wattaqaw. Allah ya ce da a ce sun yi imani kuma sun yi taqwa. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair. Da wani sakamako na alkhairi ya same su daga Allah. Law kanu ya'lamun, da sun kasance sun sani. Makaranta wannan ayatin da ya Allah ya amana.
Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inna wasma'u wal kafirina 'adhabun alim.
Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka imani, la taqulu ra'ina wa qulu inna wasma'u, kada ku ce ra'ina, ku ce unzurna wasma'u. Wal kafirina 'adhabun alim, ga kafirai akwai wata azaba mai radadi. Wannan abin da yake nufi shine lokacin sabon annabi alaihi salatu wassalam suna daukan karatu a gurin annabi, idan suka yi musu dori kadara, aka dora musu aya biyar, madadin su ce kaman intadur ko ko ya wadatar ko a jiraye su a haka, sai sun haddace kafin a ƙara wani. To Larabawa suna da kalmomi kamar yadda muka shina masu yawa. Akwai wata kalma ra'ina, ita ma tana nufin intazo, saurare mu ko jira mu sai mun haddace ya Rasulullah. To kuma sai take da wata fassara daban. A wani bangaren kuma fassarar ta shine kalmar tana nufin dolo wawa. To irin wayancan mutane Banu Isra'il wayanda su dama munafukai ne kullun suna neman abin da za su faɗa su muzanta annabi. Sai su dinga cewa ai sahabbai sun ce wa annabi ra'ina, ma'ana sun aibata shi da wannan kamar alhali kuma su suna nufin ya dakata da dorin da yake musu iya nan ya isa. Sai Allah ya ce to daga yau, tunda ai abin da suke koyewa a ransu shi Allah ya sani ko, sai Allah ya saukar da wannan aya. Daga yau sahabbai idan an muku dori ya ishe ku to kada ku ce ra'ina, ku ce umdurna wasma'u, a jiraye mu kuma ku saurara. Ma'anar kalmar kenan. Allah ta'ala ya fito da abin da yake zukatansu ya bayyana, don me? Don nan gaba kada su dinga faɗan kalmar su sun ɗauke ta da kamar walakanci ko kaskanci zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
To malama suna yin fassara don fahimta, sai su yanke su ce allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin, wa'anda suka kafirta daga ma'abota littafi da mushrikai, ma yuwaddu ba sa so. Kun ga an juye kenan kalmar farkon ta dawo tsake don fahimta ga mu masu karamin ilimi. Allah ta'ala ya ce ba sa so an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum, a saukar muku wani abu na alkhairi daga Ubangiji. Ma'ana aya ta sauko ta ce Allah ya mana umarnin mu karanta kaza za mu samu fa'ida kaza, saboda su ai ba musulmai bane ba su yadda da ita ba ba za su yi ba. So ba sa so a saukar mana da aya ko a saukar sahabbai da aya da za ta ba su damar ko tuba ko ta ba su damar wata ɗaukaka da sauransu. Shi da Allah ta'ala yake gaya musu haka, sai ya ce wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha, ba su sani ba Allah yana keɓewa rahamarsa ne ga dukkan wanda ya so. Ko sun so a faɗa ko ba su so ba, Allah tunda ya so zai sadar da su da rahamar da take cikin alfalu daga gare shi. Wallahu zul fadl azim, Allah mai yawan falala ne maɗaukaki. Wannan yana nuna mana cewa kiyayya da kafirai da munafukai suke nuna wa musulmai ya kamata a ce kai taka tsantsan zama da su a kowane lokaci. Duk wanda zuciyarsa da munafici, zuciyarsa da fajirci, to ba abokin zamanki ba ne. Yanda baya so shi ya gyaru, to fa ke ma baya so ki gyaru. Ke da kika zama kamila, fata yake yaya za a yi ya lalata rayuwarki. Duk wanda ya zama ɗan iska, to fata yake kowa ma ya zama ɗan iska. Babu wani ɗan iskan da yake son wata ƙawa mutumiyar kirki. In kuma ya so ta, to ba har zuciyarsa ba ne, fatarsa yaya za a yi ta rinjaye ta ita ma ta hau kan layin da take. So kowa ya gane irin abokan zamansa, kowa ya gane su waye suka cancanta ne abota da su. Wannan ayar ƙarshe abinda take nuna mana kenan. Mata, wannan bayanan dan Allah mu suka shafa ko kuma wasu mu duka kai tsaye maganan nan da mu take. In babu gare ki, akwai ga ƴar uwarki. Mata, matasa, ina ƙara jan hankalin mu game da yin wannan tsafa da muka faɗa wai na neman mallakar miji. Wallahi biki mallaki miji ba za ki mallaki wutar jahannama. Saboda haka nan mu kiyaye, mu yi iya abin da za mu yi na bin Allah da yi masa da'a. Mu kiyaye mu zauna da Allah lami lafiya, kuma shi ne sharaɗin karɓan addu'o'i da muke yi. Saboda addu'a idan ba ikhlasi, Allah ta'ala ba ya karɓanta. Idan ba ya ƙini, Allah ta'ala ba ya karɓanta. idan kika saka wa'annan a cikin aikin ki tsoron Allah da karfafa imaninki wallahi kin fi karfin wani abu ya tashi wai sai kin nemi mallam ya yi miki addu'a ke da kanki zaki roka kuma Allah ta'ala ya alƙawarin zai ansa miki Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye game da ni ce musu fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'watad da'i zada'ani ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya aloke
Allah. Yeah. Thank you.